yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Shirin yau da gobe yana kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawa Abdulkarim Young Pioneer, inda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa akan maudu'inmu na makon da ya gabata. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Madalla masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokacin. Ni taku Hawawu Abdulkarim Young Pioneer ce zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Yau shirin yau da gobe zai fara da tattaunawa da Hajiya Salma na the Royal Highness na Zawarma the First, inda za ta yi ma mata gargaɗi domin su yi amfani da watan Ramadana wajen fara ƙananan sana'o'i. Sannan mu karasa tattaunawarmu na wancan satin. Bakuwarmu ta zauna, mu shiga da tattaunawarmu kai tsaye.
Magana da ƴan bula ne.
Yanzu dai muna tare da Hajiya Salma Nadide Zabarma ga The First. Ita ce wanda ta kirkiro wato wasan al'adu da gargajiya na kasashen yammacin Afirka da ma kasashen duniya baki daya, wato wadda ake ce ma na Zabarma Intercountry Festival of Cultures. Hajiya, barkanki da shigowa wannan shiri mai suna yau da gobe.
Kumta, na gode sosai da kika invite na kan wannan dandali.
Me za ki gaya wa mata da yanzu haka suke gida kuma ga dama ta samu muna dab da shiga watan Ramadana, wajen da za su yi amfani da wannan wata na Ramadana su kirkiro da wani ƙananan sana'o'i da wanda zai taimaka ma rayuwarsu?
Na gode. To shin Aja Hawa, fadin gaske dai mace dai ya fi ikika samu chance cikin watan azumin ga cikin watan Ramadanin ga kin yake yi sayar da sayarwa. Muna da kayayyakin sayar da sayarwa da yawa, muna da kaman mu ce akwadu.
Wato kina nufin ayaba kenan?
Aha. Iyaka budan baki, mutane na son su ci akwadu sosai, don akwadu na bude ciki, kin gane ko? Kai ka ci kuma kai ka sayar da kuma lemun zaki, sa'annan ka sayar da watermelon, sa'annan kuma zaka iya ma ka sayar da romo, kai ka sayar da alele. Kai ga sunan da kayan daban-daban zaka iya ka sayar. Sai sa cikin watan Ramadanin gade ina yi ma mata magana su duba sana'an da na kikira wayansu sunan nakinsu su iya su yi wannan sana'a. Kin gani ya so ya taimake su.
Wannan sana'o'i da kika ambato ba kowace mace za ta samu jari a halin yanzu ba, ko kuma idan ba ta samu jarin ba za ta yi takarbiran ce wurin wani?
To Aja Hawa, maganan ga da ka tambaye ni, to ni dai na san kaman dai ta yi ta tambaye wani kudi mai shi yaya taimake ta sayar da wannan kayan sayarwa. Kamar mu ce misali, maybe tana da yayanni, tana da kanni, tana da wani rafani, ta ko da dan kudi kadan ma ba ma wai kudi da yawa ba. E kayan determine dai ka sayar da wannan kaya ajiye hawa ko 200 cedis.
Wato kina nufin dala 20 ko mu ce naira 20,000 kenan.
Ko 300 cedis ma ko wadansu kayayyakin da za ka iya ka fara da shi, ka fara sayarwa, ya so ka samu riba din kadan, sai ka doki riba nan ka kare da shi wannan farko kudin ka nan, ya so ka yi me ka sayar shi. Sa wannan ba laifi ba ne, kamar me shi ya tambaye wani taimako, ya so ta yi me, ta yi sana'anta da shi, amma banda a ce wai maybe ta je ta karbi loan, a'a, amma kuma ta iya kuma ta ce ta karbi rance, ta sayi kayan, ta sayar, ita samu kudin ta ba mai shi kudin shi, wannan kuma yaya faru haka nan.
To akwai wani karin haske da zaki wa mata, wato wurin tsabtace wannan sana'o'in nasu, ba masu kadai ba da wanda ke manyan sana'o'i da kananan sana'o'i.
Kowa dai ya san kaman aka ce watan Ramadani watan mai muhimmanci, watan da ke da karfi, watan da kowa ke roƙon Allah Allah ya yafe masa zunubansa, sa'annan kuma muna roƙon Allah kuma ya ba mu abin da shi ya gan kaman yayi muna. Lokacin shi kenan, lokacin da zaka tambaye Allah abin da ke so ya yi maka. Ko to waɗanda ke sayar da sayarwar nan, to abin da ni dan fadi musu ne su yi hankuri inda za su duba environment su da za su sayar da kayan nan, because ana cewa me cleanliness is next to godliness.
Wato tsafta yana kusanta mutum zuwa wurin Ubangiji.
Aka ke fadi wasu za su duba environment su da kyau, sa'annan kuma inda za su je su sayi kayan, su zo su sayar. Don saboda wanga kaya wanda ya yi azumi shi dai ci wanga kaya, sa'annan kuma su duba da kyau kiga wadansu suna sayar da kaya suna yanzu sa riba da yawa, kin gane ko, sai sa su duba wurin riban nan kuma saboda azumi ne. Su duba mu ce kaman kaka ci riba kadan, amma ka duba kuma lokacin azumi ne kaka sa riba da yawa kan bi kayan sayar da sayarwanka. Asmace dai lokacin Ramadani ya fi ikina sayar da kaya, ki kimsa kanki da kyau, da kuma kiya ki kama kanki kuma da kyau, kuma ki bar environment ki ya yi very clean.
So akwai gargaɗi da zaki yi wa mata?
To advice da dan ba jama'a ne, first of all muna marhaba da bako na Ramadani, muna marhaba da shi, kuma Allah ya kai muna rai da lafiya. Kuma advice da nake so in bayar ne, kun san watan Ramadani wata mai muhimmanci, watan da ke da karfi, sai sa musulmin duk duniya baki daya kuna ji na ku bari mu so juna sosai, kuma ku bari watan Ramadani ga ya bari mu hada hankulanmu baki daya, mu duka guda ne, mu bar batun wanga ya cije ni, wanga ya yi mini kaza, wanga ya yi mini kaza, kuma let's learn how to forgive each other. That's the most important thing. Allah ma na cewa kaman ika ka forgive dan wanga, shi Allah nan na forgive zunuban ka duka. Message na kuma goes to matan da ka gan wadansu mata musulman yara, balle yaran musulman nan cikin watan Ramadani ka gan a sa trouser, a sa wani riga dai ba daidai ba, ka gan gashi mai shi ma na waje, ranar watan Ramadani mala'iku zalla na surrounding, sai sa ku yi hankuri, ku duba watan ga kade ma, ku duba ya so, ku sa sutura mai kyau. Na gode.
Umma mun gode.
Magana da ƴan Bulani.
Dangana ne. wancan satin kun ji yadda tattaunawar mu ya kasance tare da ni da baki na guda biyu, malama Adama da malam Bello. Malam Bahaushe kamar yadda malama Adama ke kiransa, shi kuma ya ce mata Bafulatina. Tattaunawar mu da muka yi dai mun yi shi ne akan maudu'in mu shin tsakanin mace yar siyasa da yar kasuwa da mace yar gida wanne ne namiji zai iya aura. So yanzu muna tare da bakin namu kuma inda zamu ci gaba da tattaunawar mu.
Ya dan hakuri da dangana ne.
Shahararrawa da ta yi ta zama shahara a kasuwanci da kuma shahararrawa da ta shahara a siyasa, cikin su na wake iya rike gida, wake iya rike gida aure a jidadi.
Eh to ni wanda zan dauka shine shahararriyar yar kasuwa a nan kenan fa.
Ashe kana so?
Tingani? Ai tambaya akan mun ko ba haka ba? Wanda zan dauka shahararriyar yar kasuwa. Ita shahararriyar yar kasuwa a gwagwarmayar kasuwancin ta. I'm very sure ba zai sa ta manta da responsibility gidanta ba. Why? Because saboda I she's opportune from maybe family and maybe mijinta ta samu wannan chances din. So kuma dole ne duk yanda za ta je ta, kin fahimta, tana nan idan ta je za ta dawo, gizan da ta daura ta samu. Ita kuma shahararriyar yar siyasa ba ta da wannan time din, time inta kawai na yan siyasa ne su zo su zauna da wayannan kungiya, wannan kungiyar zo su zauna karfe 1 dare karfe 2 dare ki ji an kira ta, a za a yi meeting kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza. So kin ga anan ma akwai difference, kin gane, time in bawo iyalai tsakanin shahararriyar yar kasuwa da shahararriyar yar siyasa akwai shi anan. Saboda ita duk shaharanta na kasuwanci fa ba za a yi karfe 1 karfe 2 a kira ta a ce za ta je meeting ba. Ba za a zo haka kawai a kunkusa mata gida ko kuma da sassafe tana fitowa kaga mutane a kofar gida wai an zo waye an zo wajen wacce ne, a'a, still tana da wannan time intern da za ta famu family ta. While kuma ita shahararriyar yar siyasa ba ta da wannan time.
Akwai karin bayani?
To akwai dai, gaskiya akwai. To wanda ya shahara da yin aikin shi, to ya dai gwada kaman aikin da me shi ya samu duka yayi, domin san kasuwanci ba wasa bane ba. Kuma macin da tayi kasuwanci take kasuwanci kuma ta shahara, mace ne ina gan smart woman ne, mace da aka ce ta zama shahararriya a fannin da kowane fanni, ya gwada kaman macin nan tana ta iya. Bisa ya tukun kami fadi wannan, ina dai san kusan kaman wanda aka ce ya shahara yana wani abu ne mai shi ya iya, expect ne mai shi ya iya. To kuma ina cautata zato cewa kaman ba yanda da yin macin na ce ta yi aure ba ta san abu da ya kai ta gidan aure ba. Don aure da kanshi ma kamar yadda mu duka muka sani aiki ne, kuma dole ya kamata mace nan da ta shahara ko ina ko wani fanni dole ya ce kaman ta shahara wurin auren ta. Kuma
idan na fahimce ta, idan aka ce mace ta shahara, hikima da basira da baiwa ne ya kai ta wannan matsayin. To tun da kin yakin kai wannan matsayin, lalle kan kin san abin da ke cikin aure. Saboda mace ba ta samu daukaka da matsayi ba ta san me ke gida aure ba, abin da Adama ke bidanta nuna.
To Flatiron Gana. Yawuriya. Kina ji abin da baki sani ba. Ku mata kuna da rauni. Kun fahimta? Dalilin da yasa nace haka shine ita shahararriyar yar kasuwa, mutanen da za ta dinga mingling da su daban da irin mutanen da shahararriyar yar siyasa za ta dinga mingling da su, kin gane, wannan mutanen matas a cikin rayuwarta na aure, kin fahimta. Ita shahararriyar yar kasuwa duk wanda zai zo wajenta zai zo mata da menene? Zai zo mata da harkan kasuwanci ne da alkhairi. Shi kuma siyasa yana nan kashi-kashi ne, kin fahimta. Siyasa yana nan, shi fa siyasa ma idan zaka yi siyasa sai ka yarda da abubuwa, akwai munafurci, akwai zamba cikin aminci, akwai abubuwa da yawa. So irin wa'innan mutanen, kin fahimta, ki gane Bafulatina, mutanen kasuwanci da mutanen siyasa fa daban ne. Wa'innan mutanen gaskiya ne, siyasa kuma ƙarya ne, wa'innan mutanen ƙarya ne, kin gane. So idan ana maganin cewar yaya za a yi wacece kuma za ta fi zaman aure, kin fahimta, tsakanin wa'innan mutane guda biyu, sai ki ga to mutanen da za ta yi mingling da su za ta iya zama da aurenta ne, bai samu problem ba ko kuma wancan da zata yi kasu zata yi siyasa mutanen da zata yi mingilin da su zata iya samun tangardan ko tuntube a auren ta gidan mijinta ai nayi gugurmaya ni yar siyasa ne naje ce na hadu da wannan irin ba irin manyan mutanen da ban zauna da su ba ko ban yi hustling da su na rayuwa ba all it doesn't matter what matters shine what contribution kika ba wa gidanki the family ki kin fahimta sannan idan kika zo kika duba cewar fa ita siyasan nan gabaki dai need to me I'm against mace ma ni ta fito ta ji siyasa
shi a ra'ayin shi ma san baya ra'ayi da mace ma azuma san shi
ina so mu gane cewa kaman mu da muka zama yar adam ko ba haka ake cewa ba
yar adam
kowa na da baiwan shi akwai wani shi ya iya kasuwanci namiji ne ko na mace ne akwai wani shi ya iya siyasa kin gan kaman wanga dai baiwa ne Allah ya bashi kuma mu duka mun sani shi sa muka duba siyasa gaskiya ana siyasa amma muka duba mata mutane da mata da suka zama mata suke siyasa da yawansu kin ga mun suna yin siyasa mai kyau kuma suna bari ana cin gaba sun yi siyasa to malam Bawushe ya fadi wani magana kaman yazo wurin tarbiyya ya kamata a ce mace ta zama gida ta yi yana bar yabun yana kama da kaman tarbiyyar nan mace kade ke yi mace kade ke ba yara tarbiyya kai ka san kaman ka auro mace matar ka siyasa ce kuma ka san yanda aka yi duka zama gida ba ko da yaushe data mi za ta zama gida ba yanda aka yi duka ta fita ta je wurare amma akwai abun da ake ce balance inda ya kamata a ce an balance kenan daidaito to wurin nan kai namijin da aka zo mai kutaya in so a zama tare in so inda matan nan ba ta iya tayi ba kai namijin nan ka gyara in so mai a ci gaba yi zaman lafiya tarbiyyar ƴaƴa ba aiki ko haƙƙin mace kade bane ba hakkin namiji da mai na mace ce ne
ita tarbiyyar mace kai karan kanka ma tarbiyyar mace yana onda kai ne a matsayinka na mai gida yes
da ita da kanta tarbiyyar ta yana
karkashin ka ne mana ko ba haka bane yawwa ya platana idan kai aure yanzu hatta tarbiyya dole zai ka koya matanka tarbiyya ko ba haka ba zaka koya mata tarbiyya sannan idan ta haifu zaka koya mata tarbiyya da ita da ƴaƴanta sannan ita ma ta dauka ta dinga yi yanzu ke baki san cewar yanzu idan an aure ki an dauke ki an kai ki gidan miji an bashi tarbiyyar ki bane dauke shi shine tarbiyyar ki shine miki baba shine miki mama
ba ni mali wani irin tarbiyya kamar wani irin tarbiyya
yes tarbiyya mana normal tarbiyyar da kika sani yanzu let's say yanzu na auroki idan na auroki kina online akwai abubuwan da kike yi wanda let's say baya kan hanya zan gyara kin ce miki no ba haka ake ba haka zaki kuma haka zaki ko ba haka bane school tarbiyya
tarbiyyar nan yana vice versa
meaning ita kuma mace sama za ta yadda dora ka kan hanya tunda
yayi su kenan haka ne wannan
idan na fahimci Adama tunda kai an ka aurin mace karkashin ka a matsayin tana tarbiya kai ma kana karkashin ta a matsayin wanda za ta baka tarbiya idan ana magana a nan ma zan dan yi bayani akan wannan bayani kadan a tunani na ina ganin namiji ma yafi zama karkashin mace wallahi
haka ne maganan da yake nan
bayani da zan yi a nan shi mace za ta kula da cin abincin sari ganka bacinka tashinka mace za ta kula da mutanen da kake mu'amala da su mutanen da kake kasuwanci da su mace za ta kula da kai ta kula da danginka ta kula da ƴaƴanka
yanzu za mu tarbiyya
yanzu wa Allah ma
tarbiyya
za kai mata wa aka ba
wa tarbiyya
wannan duk abubuwan da kika lissafa ko in ce ku kan lissafa wannan ba tarbiyya bane ai
to wani irin tarbiyya ni ina son san wani irin tarbiyya da naka fadi kaman gaskiya in a addinance ma namiji ke ma mai matan shi mai tarbiyya na fahimta wannan amma kamar yana nace ina so ka bani mai misali ka gani ba a da she in ka duba society mu so dewa mata maza suna aura matan da ba su yi girma ba shekarun su na kasa ne she san suka yi aure suka zo gidan mijin su haka she ka ga dole ya kamata mai an musu mai tarbiyya amma yanzu yanayi ya canza mace ta yi ilimi ta yi boko ba yin da bata je ba tana da experience tana da ilimi ta zama shahararriya wani irin tarbiyya da ka bata wani ta san menene zama aure ta yi koyo ta yi ilimi tana da hikima tana da basira wani irin tarbiyya zaka bata saboda shi ni nake tambayan ka kaman wani irin tarbiyya kai kake ganin nan ba wai kaman ban yadda kaman mace tana karkashin mijinta kuma mar mijinta bai da iko ya a'a ba wai kaman ina son ka fadi mini wani irin tarbiyya amma kana fadi na yaran da suke aure mazajin da suka girme su ba su san ba in wannan dai na fahimta amma muna ga mazan matan yanzu da
so gidan
babanta ta samu dukkan kowanne tarbiyya su ba za a kawo namiji a ciki
a zo na tarbiyya ba okay to ba da kuma kaman yanda kika ce idan mace aka aurar da ita tana yarinya ta zo gidanka yes zaka yi mata tarbiyya the same it goes the same like is that not aureki as long as ni namiji ne fa I'm ahead of you oh, wait sayamana kin gane I'm ahead of you because duk wani exposure zaki samu na rayuwa kin fahimta duk wani sanin rayuwa da kike you cannot be perfect 100% kin gane dole akwai wasu abubuwan da dole I have to put you through misalin da zan baki kawai yanzu shine kin gane ki sani fa cewar ba kawai ya aure ta bane saboda kawai su yi aure su haifu no akwai responsibilities da yawa da yake kan wannan miji da ya aure macen nan zan lissafa miki su kin fahimta yawariya idan ka auri mace responsibilitin ka shine duk tarbiyyar da mace ta samu a gidanka idan ta zo ana expecting ta samu fiye da take da shi a gidansu kin fahimta ai yawariya so tarbiyyar da nake faɗa a nan shine idan kika zo gidana kin fahimta no matter what ina sai abin da nake so za a yi misali kenan in bai kauce ba ko zan ce miki to ai wace ai tarbiyyar fa ba wai zan ce miki a zo ki kaza ki kaza ki kaza bane a normal da yanda ake a aure
ina da tambaya a cikin bayanin ka mace duka idan zaki aure mijinki ne ahead of ke islamically musulunci haka ya tabbatar duk wani musulmi ya amince da wannan kuma duk inda mijin ke ce ki zamna wurin zaki zamna to muna cikin wani zamani kai boko kana da degree misali sai ka aure mace da take da master's degree she tana karkashin ka kana fahimta na yanzu
kaman mata girme shi ma
misali ka aure irin wannan mace ana magana kan shararren ƴan kasuwa shararren ƴan siyasa ko da ƴar zamar gida ce kai zaman kan ga baka auro jahila zaka auro at least wanda ko ba ta da kuma tana da diploma dan diploman tannan tana da shi meaning ta fita cikin kan wani bangaren jahilci ta shiga bangaren wayayyu to wa'annan mutane baka ganin kafin ma su shigo sun daidaita tsakani sun san mijina ga irin abubuwan da nake so ba yanzu aka ce ni a gidana ba a kallon TV kamar misali ni a gidana ba ke amfani da waya a lokaci kaza a tarbiyyan kenan ni a gidana ba ke hawa kan ba ke yin TikTok ni a gidana ba a yi Instagram duka ka'ida ne na ba da tarbiyya aka gani a zamanin nan mace tana sasanta wannan ma kafin mata ta amince da namiji ko kai baka sasantawa kafin ka aure
to kin yi magana maganar ki haka yake kin fahimta to amma abin da nake so ki duba anan shine idan aka ce aure whether you Muslim or Christian or figure whatsoever kin fahimta as long as you call it married kin fahimta need to my belief kuma kun sani cewa dole wani na gaba da wani ina kan bakana ni namiji kin gane
so
in kika zo gida na kawai kwarki yi tsammanin you do anyhow kin gane dole kawai
idan kai bahaushe ne ko kuma kana da generation al'adun Hausawa ka san abin da yake fadi namiji koya yake yana kan na mace ko kuna tashi a gida ana fifita namiji kan mace ana bari ki san yawa to shine wannan abun da shi yake gani idan kin shigo ɗakin shi ko ya kike dole ki biye mai shine head of the house wannan mun fahimce ka a wannan bangaren ko ba ka har ma kina da wani bayani kafin mu yi tambayan ƙarshe
namiji shi yana gan kamar yanda aka yi duka mai yafi namiji yanda yana sammani ko kamar yafi ha ba wai shi wurin su ma ba Hausawa kawai ba a'a ko ina haka nan yake she yanda ya zaman nan mazan nan suna use daman nan suna yi abubuwan mara kyau ga mata inda ake samun matsala kenan amma da mu duba wani abu abu na yake ce me ability iyawa iyawa in kaga wata mace wani aka ce intellectual wurin ilimi hankali ta tana da shi tafi na mijin ma so dewa ma'aurata sun zama sun yi shawara mace ke ba namijin shawara wani ya fito shi ya zo zama cikin abokanin shi shi yana ba hankalin shi bane mana matan shi ne gida misali dai ne nake bayarwa shi sa in yi zukan abun da ake ce kamar iyawa ko ability capability ya kamata a duba wurin nan ba wai shi kana ka zama leader na yasa abun da ka fadi duka nima na karbi a ya kamata a duba kin gane
fawanga duka bayani gare zamu kawo karshen shi dole ne she ka yadda da wani matsayi na sanan ka aure ni ko sanan miji na yadda da ni sanan ku fahimce ni sosai saboda akwai wadanda a gidan auren masu kai digiri a gidan auren suka fara kasuwanci suka shahara a gidan auren suka fara siyasa ka fahimce ni akwai wani tunda ta tashi cikin rayuwarta bata san abin da ake kira kasuwanci ba shiganta gidan ya bar sai wayo ta samu hikimar da ta fara kasuwanci yau ta shahara har mijinta ke alfahari da ita wani a gidan auren ta fara harkar siyasa har mijinta ke wani a gidan auren abubuwa da yawa ya bubude mata so yanzu duk da wannan sai namiji ya approve ya amince da wasu ka'idodi kan aure da sauransu
su kamar malam bawashe su sun fi so matan su zama gida ba su wani aiki su yi wani aiki remote work
so ba ta wai da mu fice waje da so kuna ji ne eh shi choice ai ya kamata as a woman be must have a choice baka ba kowane mutum da kika ganshi yana da kallon matansa kowace mata da kika ganta tana da kallon mijinta
akwai wani gargadi da zaka yi haka ko
eh dan shawaran dai da zan bayar mu gabaki daya shine be fi tuni ba saboda abin da zan faɗa kowa ya riga da ya sani ban fi in ce da tuni bane da matan da take zama a gida da mata yar kasuwa da mata yar siyasa duka mata ne kuma duk suna da advantage da disadvantage so everyone should choose wanda yake so wani kaman wannan mafataran da abin da ta faɗa wani shi zai ga shi yana da sha'awan ya aure yar siyasa yes wani shi kuma zai ce in ba ta kasuwanci ma ni ba zan iya auren wani shi kuma zai ce shi kawai ya fi son mata yar gida so
shirinmu anan muka kawo karshen shirinmu na yau kamar yadda kuka ji na gode kwarai da zuwanku
mun gode sosai
mun gode Allah ya saka ka
da Hauwa Abdulkarim masu sauraron mu anan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin bakin namu na yau da ku kuma masu sauraron mu da wadda ta daidaita mana sauti ni Sahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ji mun ku
Wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba.